مستند بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan safiya ta Lahadi 18 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 9 ga watan 4 hijiran miladiya 2023. Ci gaba da karatu mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka, masallaci mai yati a nan unguwar Bolari cikin garin Gombe. Idan ba manta ba, jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka, suratul Qaf. Yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 27. Kafin haka akwai tambayoyi. Tambaya na farko tana cewa tafiya ce ta kama ni a tsakiyar yini, zan iya aje azumi? Kamar yadda muka sani, ya halatta ga matafiya ya aje azumi idan tafiya ya kama shi, amma zai rama wannan azumin bayan sallah, azumi kwaya ɗaya. Wannan ya halatta, kuma yin hakan ma sunna ne, musamman idan azumin zai wahalar da mutum ko zai galabaitar da shi. Wata ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya tare da sahabban shi, annabi yana azumi, sai zanto sahabbai su ma suka ɗauki azumi saboda sun ga bai aje azumi ba, ga wahalar tafiya ga kuma zafin rana. Ya zanto mutane sun galabaita kwarai da gaske, sai ake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa a cikin tafiyar nan masu azumi da yawa sun galabaita, wasu ma ya kai ga kamar za su suma. Annabi sai ya ce a bashi ruwa ya sha saboda ya karya azumin shi. Ya san sun ki su aje azumi ne dan sun ga shi ma yana azumi. Da annabi ya sha ruwa, bi ma'ana a gaban mutane ya karya azumi, sai waɗansu daga cikin sahabbai da dama su ma suka aje azumi. Dama Allah Allah suke su samu sanadi. To tunda jagoran tafiya ma ya aje, to bari ni ma na aje. To abinda zai faru sai waɗansu sai suka ki ajewa, suna ga ai su kan za su kadisa ba za su aje ba. To aka ci gaba da tafiya, suka dinga faduwa suna suma. Sai aka ci da annabi a cikin tafiyar nan fa ko waɗanda ba su aje azumi ba. Annabi sai ce ulaikal usatu ulaikal usat, lalle waɗannan kan sun saba, lalle waɗannan sun saba, bi ma'ana ba su dace da sunna ba. Shi yasa ka'ida addini, ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min harajin, babu wani abu da Allah ya sa na ibada wanda zai wahalar kure takurar. Matukar kana tafiya ya halatta ka aje azumi, amma za ka ga wasu suna ganin su bari su dauri. Ina fata an gane. To a takaice dai, ya halatta aje azumi in mutum yana tafiya. Ta ma wannan tambayar sai ta ce kamar tsakiyar rana, kila bayan sallar azhar. Tafiya ya kama mutum bayan azhar, ya halatta ya aje azumi. Ka tashi da azumi, baka da wani plan na yin tafiya, sai tafiya ta faɗo tsakar rana. To malaman mazhaban Malikiya da kuma mazhaban Hanaf da kuma mazhaban Shafi'iyya sun tafi akan cewa idan tafiya ta kama mutum tsakar rana ba zai aje azumi ba. Idan tafiya ta kama ta kai da safe ne ko da hanzi ko makamancin haka, amma har a ce azhar, to nan suna ganin ba za ka aje azumi ba. Amma mazhaban Hanabila, Ahmad ibn Hanbal, su suna ganin halaccin aje azumi a kowane lokaci tafiya ta kama ka. Ina fata an gane. Saboda Allah subhanahu wataala da ya ba da daman aje azumi din, bai ce in kai tafiya lokaci kaza da lokaci kaza ba. Ina fata an gane. A takaice dai, bisa ga fatawar malaman Hanabila ya halatta. sannan ko koda fa misali daga gida zaka yi fara cin abincinka ka shirya zaka yi tafiya mai nisa kuma ga rana ga azumi tunda safi mutun ya ci abinci ko ya kare duk ya halatta shine fatawan Imam Al-Albani rahmatullahi alai sai tambaya ta biyu wannan tace mace ce an biya mata aikin haji kafin tafiya ko dab da tafiya sai mijinta ya rasu kila shi ya biya mata ko wani dan uwan ta ya biya mata amma dai kafin a tafi sai mijin ya rasu yaya za ta yi to anan fatawan malaman shine idan mace mijinta ya rasu kafin ta tafi aikin haji bai halatta ba ta tafi ina fata an gane dan haramun ne yin tafiya kafin gama takaba ina fata an gane yin wannan takaban wajibi ne ko aikin haji ne bai halatta ba ta tafi wasu malamai suka ce kai ko da tana airport waje da ce tab za a yi ta kenan ko kina airport an yi checking an yi komai ana layin shiga jirgi sai aka bugo waya wance mijinki ya rasu shikenan ba aikin haji Allah ya kiyaye ba a fatan faruwar irin wannan amma in ya faru wannan shine hukuncin wanda zaki je aikin hajjin dan shi shi yace ba zaki je ba kun gane wannan abin da kyau Allah da yace a je aikin haji kuma za a je neman lada ne a gunshi to yanzu yace karki zo ko kin je ma kin saba mishi ina fata an gane domin wancan ibada ne wannan ibada ne to idan abubuwa guda biyu suka hadu kuma ana rinjayar da wanda yafi karfi ne ana fatan aikin hajjin ki je wani shekara a takaice ne wannan shine amma kuma idan mace tana Makka sai ga sun tashi har sun sauka ta ji labarin mijinta ya rasu anan ya halatta ta ci gaba da aikin hajjin ta kun gane bambancin abu sai ta dawo ta ci gaba da takaba amma in kafin a tafi ne tafiyan ya zama haramu amma in bayan an tafi ne har an sauka a ƙasa mai tsarki labarin rasuwar miji yazo nan ba za a ce ki dawo ba kun gane bambancin abu kaga sassauci irin na shari'a musulunci kenan da kuma rahama irin na Allah subhanahu wataala sai wannan kuma take cewa ni ne na karbi bashin mutum ko mutum ya bani bashi kaman shekaru 40 da suka wuce wannan bashin ya jima ka da wanda ya bayar da wanda aka bawa duk sun yi tsawon rai kenan misali na karbi aron 5000 ko a ce aron 1000 shekara 40 da suka wuce idan na tashi biya 1000 zan biya ake ma kin san baki sabai mutun ya baka bashi ko shekara 10 da ya wuce ne 1000 ba daidai nake da 1000 yanzu ba haka ne ko ba haka ba to a takaice dai fatawan da malaman musulunci suka yi sun yi maganganu da yawa cewar idan mutun ya baka bashi ya dauki shekaru da yawa yaya zaka biya shi wannan bashin saboda darajar kudi yakan canza farashin kayan ma yana canzawa to sai suke fatoyi guda biyu akwai Sheikh Abdullah Jibrin ne daga cikin manyan malamai da suke fatawa a kasan Saudi Arabia yake cewa sai a kalli darajar kudi wanda yake kudi mai karfi a duniya sai a ce a wancan lokacin misali a ce a 1980 aka karbi bashin zuwa yau shekara 43 misali to yanda ake canjan dala a wancan lokacin da yanzu ya bambancin su yake sai ka biya da irin wannan yanzu bari in baku misali a 2015 shekaran da baba mai gaskiya zai karbi mulki canjin dalan America har Jonathan ya bar mulki baba ya hau ni na canji dala a Lagos tab da za a yi zabi zan je Holland a lokacin naira 196 ana ta kwamfilin dala ta yi tsada naira 196 a cikin wannan daga zabe na sati 6 nan da aka yi in kun tuna 2015 dab da zabe sai aka canza daga sati 6 to a yanzu kuma dala ta kai hadari 750 da wani abu. Ina fata kun gane, kaga ta ninka, ta sake ta ninka, ta sake ta ninka saboda tsaban gaskiya. To kaga koda shekara 10 baya ne, in mutum ya baka bashin 10,000 ka biya shi 10,000 yanzu ka zalunce shi. Wannan shine fatawan gaskiya na malamai. Suka ce akwai zalunci dangane da wanda ya baka din. Dan abinda 10,000 za ta siya shekara 10, yanzu 30,000 ma ba za ta siya ba. Haka ne ko ba haka ba? Daga farashin kayan abinci za ka gane, da farashin komai. To sai shi yace to a kalli wannan tsarin. Wadansu malamai suka ce koda ba kalli canjin kuɗi na wata ƙasa da wata ƙasa ba, sai a kalli farashin kayayyaki. Sai mu ɗauka a wuraren 1980 misali, nawa ake sai da sabuwar Peugeot? Wanda suka sani sun ce 8,000 ne. Chassis sabuwa Dell Aleda daga Faransa, 8,000 a kuɗin Najeriya misali, yanzu kuma nawa ne? Haka miliyoyin kuɗi ne. Kaga ba ƙaramin aiki ba ne ba. A takaice dai shine duk bashin da ka karɓa a wajen wani baka biya ba sai bayan shekaru, to suka ce in ka bashi daidai wancan kuɗin ka zalunce shi. To waɗansu malamai kuma suka ce abinda za a yi shine ya baka 8,000 a lokacin shagari 1980, a yanzu ana maganin miliyan kaza ne kuma ba zai iya biya ba, to ya halatta ku zo ku zauna a sasanta. To malam lawali, bashin nan da na baka fa 8,000 ka san a yanzu ana maganin miliyan kaza ne. Yace bare na sani. To ya za a ka biya ni bashi na? To malam mudi kai hakuri, ka san dai ban da kuɗi, zan baka 200,000, yace 200,000 yayi kada. A takaice dai ku zo ku a samu sasanci tsakanin ku da juna, ya halatta ko a bi wancan hanyar in akwai hali ta ɗaya da ta biyu, ko a amfani da canjin dala, ko a amfani da farashin kaya. Na uku shine ya halatta a zo a sasanta, amma ka bashi abin da ya baka wannan. Duk malamai sun ce ka zalunce shi. Idan kuka sasanta shi ma yana cikin talauci, yace ban 200,000 kawai, shikenan ya halatta. Ila a make yake dama. In yace kuma ka ban 200,000, duk yadda kuka sasanta ya halatta. Wannan yana daga cikin hanya mafi sauki da malamai suka ainihin bayar wajen samun mafita dangane da irin waɗannan matsaloli. Ina fata dai insha Allah amsan ta fito fili, ko Allah ya sa mu dace. To insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka, Suratu Qaf. Idan ba manta ba, jiya mun karanta aya ta 23 da 24 da kuma 25 har zuwa 26, wanda Allah subhanahu wataala ya bada labarin mala'ika wanda ke rubuta ayyukan mutane. Zai zo shi ya ce duk wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, aya ta 23. Zai zo ya ce wa Allah subhanahu wataala, qarinuhu shine mala'ikan da ke tare da kai na rubuta aiki, yace hadha ma ladayya atid, duk abin da ka aikata mai kyau da mara kyau gashi na a tare da ni a halarce ya kawo wannan littafi. Dama mun ce mala'iku biyu ne za su rakoka, da mai kora da kuma mai rike da takardun aiki. Sannan Allah ya ce zai ainihin gaya wa su mala'ikun guda biyu, alkiya fi jahannama kulla kafarin anid, dukkanin wani kafiri mai taurin kai wanda ya Allah taurin kai a nan rayuwa ta duniya, ku jefa shi a cikin wutar jahannama. Allah kiyaye. Allah sai faɗi siffofin wanda za a jefa cikin wutar jahannama. Yace man na'il lil khairi, shine wanda yake hana ayyukan alkhairi, mu'tadin kuma dan ta'adda, wanda yake ketare iyakan Ubangiji subhanahu wataala, murib mai kokonto dangane da tashin kiyama da kuma sakamakon da zai biyo tashin kiyama, zai faru a ran tashin kiyama na hisabi da lada da azaba da aljanna da wuta. Alladhi ja'ala ma Allahi ilahan akhar, shine wanda yake sanya wa Allah abokin tarayya a wurin bauta. Allah zai ce fa'alqiyahu fil adabi shadid, ku jefa shi a cikin azaba mai tsanani. Allah ya kiyaye. Allah ya faɗa cikin Qur'ani mai girma, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, duk waɗanda suka buci da cewa ayoyin Allah Allah zai ce da sannu zamu jefa su cikin wuta kullama nadjat juluduhum badallahum juludan ghayraha lidhukul azab duk lokacin da fatan su ya zagonye sai mu sake wani sabon fata idan aka jefa mutun cikin wuta fatan mutun zai narke ya zama korangwal sai Allah ya ce a sake sabon wani fata kuma Allah ya kiyaye haka mutun zai ta rayuwa a ciki la yamutu fiha wa la yahya ba rayuwa mai dadi babu mutuwa aya ta 27 sai Allah ya ce ni
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala qarinu
subhanahu wataala yace qala qarinu sannan shedan wanda ke tare da mutum shi kuma sai yace kun ga na farko qala qarinu bu mun ce malaika ne qala qarinu nabi kuma shedan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace kowanne mutum Allah ya halicci shedan din da ke tare da shi kisa in ka ga wani yana abu kai ka san akwai wanda yake controlling din shi akwai ne remote control da ke juya shi to shedanin ka kenan to sai wani sahabi yace har kai ya manzon Allah yace kware da gaske hanni sai dai nawo shedanin Allah ya taimake ni ya musulunta baya umurta ta da komai sai alkhairi to yanda kake haka shedanin ka yake in baka da mutunci shi ma bashi da mutunci in kai mutumin kirki ne shi ma mutumin kirki ne in kana bin Allah shi ma zai bi ka ya bi Allah tare da kai in kana sabon Allah ya kara ingiza ka dama abin da yake so kenan to qala qarinuhu kun sa a tashin kiyama za a ta samu matsaloli masu cewa shedan ne ya cuce mu shi kaza shedan ne mana kaza qala qarinuhu sai shedan ya miƙe zai hudu ba yace jama'a saurara da farko rabbana ma taqaitu ya ubangiji ni fa ba ni na bashin da shi ba ba ni na dulmu yadda shi ba walakin sai dai dama shi kana ya kasance fi dalalin ba'in a cikin bata mani sanci dama can mutumin manza ne wai yau shedan ne yake ma gori a gaban Allah subhanahu wataala yace lakin kana fi dalalin mubin dama can ya kasance cikin fata wanda yake mani sanci wannan ayan ta ka abun a dunkule a cikin surat Ibrahim Allah sai ka abun ya fara da shi wa qala shaytanu ku bi shi zai ba ku aljanna ku saba mishi zai kai ku wuta gashi nan an yi wa'azi, an ja aya, an ja hadisi, ko ba ku ji ba? Zai ce wa wa'adtukum, ni ma na zama muku alƙawari na ƙarya, fa akhlaftukum, sai na saba muku. Sai ce to wa ma kana li alaykum min sultanin, ni fa ba ni da wani iko a kanku, ba wanda ya sai ce na zo na ja hannun shi na kai shi ya yi sabon Allah, ba wanda zai ce na tura shi da ƙarfi sai da aikata abu kaza. Sai ce kawai illa an da'autukum fastajabtum li, ni kawai fa na kira ku da sai kuka amsa min, ba wanda isa ya ce na zo na kama shi da ƙarfi. Sai shaidan ya ce fala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zage ni ku zargi kawunan, kar wani ya ce ma wai laifi na ne, a laifin shi ne. Ya ce ma ana bi muslihikum, yau ni din nan ba zan iya taimakon ku ba, ni ba mai taimakon ku ba ne ba, wutan nan dai sai kun tafi. Wa ma antum bi musrikhi, haka kuma ba za ku taimake ni ba, kowa ya ta kanshi, amma ni da ku gaba ɗaya wuta za mu ci ba. To kaga anan shedan yana goranta mutane cewar shi fa bai ja su da ƙarfi su yi sabon Allah ba, kadai ya yi kira ne ya ku mutane a saba wa Allah sai aka bi shi. Kururuwan shedan, yanzu in ka samu misali wakilan shedan a ban ƙasa, musamman kaman celebrities misali, da mawaka da masu kaza da ire-iren waɗannan masu halakar da mutane, mawakan na ƙasashen Turai ne ko na ƙasashen Afirka, kaga mutum ya zauna yana ta ji wani waƙan ma bai san me ake cewa ba. Na ga wani yana sauraron irin rappers ɗin na Amerika, ko kana jin Turanci akwai abin da ba za ka gane me suke cewa ba. Ina fata an gane, kuma yana ta ji yana ta girgiza kai, rashin su da Allah me ake cewa. Sai gashi yana zazzare ido, ko kuma za ka ga mutumin da baya jin Hausa yana jin waƙar rara, bai fa san me yake cewa ba. An gane ko? Ko yanzu mutum a ce mutum yana jin waƙar India bai san me ake cewa ba. To shine kaga kawai ai ba da ƙarfi suka kama ka sai ka ji waƙar su ba. Kun gane misalin? Shine abin da shi ma shedan zai gaya mutane. Sai shedan ya ce inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, ni kan yau na kafircewa tarayyan da kuka dinga yi da ni a wurin sabon Allah min qabl, kafin wannan rana. Inna zalimina lahum azabun alim, lalle azzalumai kan suna da azaba wacce take mai radani, Allah ya kiyaye. To anan shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala qarinuhu, shedan shedani shi mutumin da zai tafi ta zai ce rabbana, ya ubangiji ma taqaituhu, ban halakar da shi ba, walakin kana fi dhalalin ba'id, kadai ya kasance dama shi ya kasance ne cikin bata wanda yake mani sanci. To mutane suna fada, shedan na fada, Allah sai ya jira su. Sai Allah ya ce ni
qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid.
A lokacin da mutane suke jayayya suna fada, shedan na fada, qala sai Allah ya ce la takhtasimu ladayya, kar ku jayayya a gabana, ba a husuma, ba a ce na ce, ba a ce ce ku ce a gabana, wa ma ana bi dhallami lil abid, haka nan ni kun ba mai zaluntan bayi bane ba. Duk wanda nace a kai shuta, nace a kai shuta ne dan ya aikata aikin da ya kamata a kai shuta. Ina fata an gane. Allah zai ce yana daga cikin rahamata bana azabtar da wani haka kawai bai komi ba, kai bana ma azabtar da wani dan laifin wani, duk wanda ka gana mishi azaba shi ya aikata abin da za a masa azaba. Allah subhanahu wataala yana saka wa kowa ne gurgurdan aikin shi, in kai aikin alkhairi a baka lada a kai ka aljanna, in kai mummunan aiki a baka zunubi a kai ka wuta, kai wasu da dama Allah ma zai gafarta musu. Akwai waɗanda wuta za a kai su, amma Allah sai musu afuwa da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yafe musu, a kai su aljanna matukar sun mutu ba sa shirka. To Allah idan ya ce kar ku jayayya a gabana, wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id qala la takhtasimu ladayya, Allah zai ce kar ku jayayya a gabana, wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, haqiqa na riga na gabatar muku da wa'azi na cewa fa akwai azaba ranar gobe kiyama. Haka Allah zai ga mutane, kar ku zo kuna jayayya a gabana a duniya an ga muku cewa kar ku aikata abu kaza, in ku aikata kuma akwai azaba. Ma yubaddalul qawlu ladayya, ba kuma a canja magana a gaba gare ni, duk abinda na hukunta wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab, Allah shi yake hukunci, hukuncin da babu appeal, babu daukaka kara, ba wanda zai ce hukuncin nan bai yi ba za a gyara. Wa ma ana bi dhallamin lil abid, sannan kuma Allah ya ce ni kan ba mai zaluntan bayi bane ba. Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce ni
ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid yawma naqulu li jahannama hal imtalahti wa taqulu hal mim mazid.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yawma naqulu li jahannama, a ranan da zamu ce wa wutan jahannama, kun san Allah yau jahannama alƙawari, yace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, zamu cika wutan jahannama da aljanu da mutane. Allah alƙawari ya mata, to na alƙawarin da ya mata din tana nan tana jira a cika ta da masu sabon Allah da aljanu da mutane har da ya jujuwa ma juju duka, an ce sun fito a kazina. Ko ba ku ji labari ba, tsaban ƙarya, ba wani aliens ma da ya zo a kazina, duk ƙarya ne kawai. Ina fata an gane, ƴan social media ne suka tsara abinsu, hatta bincike ma na science ya ce aliens ma ƙarya ne, babu shi, fiction ne kawai. Ina fata an gane, duk fiction ne, babu wani aliens a duniya, duk ƙarya ne. Kun fahimci wannan abin da kyau? Dan an fara ganin magana aliens ne a film, a fina-finan America musamman. To yanzu abin da bincike tabbatar na science, babu wani halitta aliens, kawai fiction ne na 'yan film. Kun fahimci wannan abin da kyau? Dan daga cikin ka'idan film shine ka bada labarin abin da babu shi, abin da ba zai yiwu ba. Ina fata an gane. A fim ne za a haifi mutum, kafin a gama fim din ya girma har ya aihu shi ma. Haka ne ko ba haka ba? Kuma fim din duka awa ɗaya ne ko awa biyu? Kun gane wannan abin da kyau? To wannan shine ka'idar fim. Za ka iya faɗa akwai abin da a duniya babu shi, a doka na fim an yadda da wannan abin. To shi yasa maganar aliens gaba ɗaya ƙarya ne, babu shi a duniya. Ina fata an gane. Halittun da suke kama da mutane da ba a san su ba su ne Ajuju wa Majuju. Su kuwa annabi ya ba da labarin lokacin da za su fito da yanda za su fito da abin da zai faru. Su waɗannan shigowansu duniya ma bala'i ne, saboda duk wani ruwa da ke duniya sai sun shanye shi. An ce ruwan daɗin ko ba a sakewa ko? To sun yi su zo shanye shi za su yi gaba ɗaya, mu ga ta sakewa ma. Duk wani dam da kuka sani sai sun shanye ruwan shi, da duk wani teku da ke duniya su cinye abincin duniya gaba daya, wato bala'i ne su. An ce duk kogin da suka biyo kwanan shi ya kare. Haka annabi ta bada labari a hadisi, mabarnata ne na fita hankali, kuma ƴaƴan annabi Adamu ne, mutane ne su ma, amma saboda bala'in su Allah ya boye su a wata duniya daban. Na daga cikin abin da ke nuna maka ikon Allah, har yau an kasa gane ana su. Shi yasa waɗansu malamai da suka zo tafsirin Suratul Kahfi da Allah ba da labarin ya juju wa majuju, sai suka ce a yau bincike fa ya gano a duniya an san ko ina, ya aka yi ba a gano wannan katangan Zulkarnainin da aka gina ba? Suka ce to wannan abun ya faru ya wuce, babu shi. Malamai suka ce wannan duniyan fa ta Allah ne, shi kadai ya san yawanta. Har yau akwai inda kafa bai kai ba, har yau akwai inda kumbo bai kai wurin, har yau akwai inda yanzu ba ga babula triangle misali, wanda har yau jirgi baya bi ta kanshi, saboda me? Wallahu a'lam. In kana neman mystery a duniya, wannan wurin ma yana ciki. Abinda an kasa gano menene sanadin, Allah cikin albanin Zariya ya ce akwai kahon shedan ne a wurin. Duk jirgin da bi kahon sai ya kare shi. An gane ko? Saboda wasu malamai ne da suke bincike masana, sai suka ce akwai hadisi cikin sahih al-bukhari da annabi ya bada labarin cewon idan yamma ta yi daidai lokacin da rana za ta fadi shedan yana zama akan teku a karagan mulkin shi sai zama shedanu da ya tura suna masa aiki suna kawo report wannan yace yayi kaza wannan yace yayi kaza kowa ya ta kawo labarin shi na sawa ne ya shagiya na sawa ne ya yi zina na sawa ne ya yi sata na sa kowa yana ta fada sai wani yazo yace ni kuma na hada rigima tsakanin mata da miji akai ta fada sai da auren ya mutu yace yawwa matso kai ne nawa irin ka ake so shi duk wannan ya fi burge shi ya dauki kambuna abun nan ya sami shi irin wannan abun da queen take sawa queen elizabeth wacce ta koma ga Allah bara an gane ko to anan sai suka ce wai annabi da yake magana a lokacin da yake magana yana kallon yamma ne an gane ko to da yake kallon yamman kuma ya nuna shedan yana zama ta nan to sai suka je daidai wannan wurin wannan malame ne masu ba malaman hadisi da masu bincike na zamani sai suka ce wai daidai inda annabi yake zaune a lokacin a kofar gidan shi da yake magana da suka auna sai suka ga wannan abu ya tafi straight har wajen Florida na America wajen Bermuda Triangle sai suka ce to anan shedan din yake zaune ina fata kun gane kawai labaru ne wasu malamai sun yadda da abu sai suka ce tunda nan ne shedan yake aje kujera ya zauna shi yasa jirgi ba zai bi ta wajen ya wuce ba wallahi ta'ala a'la wa a'lam Allah shi barkan shi sani amma kuma dai menene akwai ababan da har yau ba wanda ya sani in ba Allah ba ina fata an gane har yau a jikin dan adam akwai abin da ba gano ba har yau inda zaka dauki mutum ko dabba ka kashe shi kai kace kace da shi ba za ka inda manin shi yake ba ko ba ku san wannan abun ba ba a gani shi Allah na halittar shi ne a lokacin da ake bukatar shi in ba Allah ba wai zai wannan abu sai dai a ce yana bi ta kwakwalwa ya bi ta gadan ba ya bi ta wane ne ya bi ta wannan ayan cikin suratu At-Tariq falantul insani kulika mimma in yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib a ce namiji na shi bi ta gadan baya na mace bi ta kirji amma da zaka fasa gadan bayan ba za ka ganshi ba in ka fasa kwakwalwan ba za ka gani ba in ka fasa kirjin ba za ka gani ba Allah ne kawai yake halittar shi a lokacin da ake bukatar shi ina fata an gane to a takaicen takaitawa shine ire-iren waɗannan abubuwan mutum ya sallama wa Allah ya ƙara kuma sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani lokaci masu binciken ma ka dinga sanin me zaka faɗa abin da za a baka amsa wanda yake kamar wanda na faɗa muku jiya da ya ce wa an ci gaba an yi bincike har an je duniyan wata kuna zaune kuna ta karanta hadisi ya ce to ai su binciken da suka yi suna ƙoƙarin gano halittan Allah ne halittan Allah ne ke ƙoƙarin gano halittan Allah mu kuma muna ƙoƙarin gyara alaƙar mu tsakaninmu da wanda ya halicce mu ne ina fata an gane shi yasa wani lokaci suka yi magana sai a ba su amsa mara kyau irin amsan da Shehu Jahai ba wani wani shehu na cikin tafiya akan jaki kawai sai wani wasu suka zo suka ce bari su mishi kamar isgilanci akaramaka Allah ba mu san ka ba amma mun san jakin kan nan kaka ai wulakanci ne wannan suka ce shi ba su san shi ba amma sun san jakin shin nan sai ce kwarai kuwa ana masu jakuna sun san junansu ba ya ba su amsa ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma naqulu li jahannama halim talati ranan da zamu ce wa jahannama shinkin cika wa taqulu sai ta ce hal min mazid shin akwai ƙari wannan malamin su masa fassara guda biyu yawma naqulu li jahannam ranan da zamu ce wa jahannama halim talati shinkin cika kin cika kin batse kin cikin koshi wa taqulu sai ta ce hal min mazid kalmar mazid din nan yana iya daukan masdar yana iya kuma zama ainihin ismul maf'ul idan muka dauke shi a masdar sai zamo jahannaman cewa take yi hal min mazid shin a cikin nawa akwai wani wurin da za a iya karawa ita ma tambaya take yanzu ina fata an gane wa taqulu hal min mazidin shin akwai inda za a iya kara mutane da aljanu ita ma ba ta sani ba tsabanta cika yanzu tambayan Allah take in muka dauke shi kuma a matsayin ismul maf'ul hal min mazid shin akwai rago mutane da aljannu a ƙara mini ina fata an gane kowanne kuma zai iya shiga ciki da duk wannan fasaran ainihin malamai sun mishi a takaice dai jahannama za ta cika ta batse da mutane da aljannu shi yasa in ka dubi qur'ani babu inda Allah ce zai cika aljanna babu shi sai da Allah ce zai cika jahannama wani malami ya ce to ai da ka kalle duniya ka san dole jahannama ta cika ya za aljanna ma ta cika ina fata na farko kafirai sun fi mu yawa a duniya har yau musulmai ba su kai 2 billion ba population din su we are less than 2 billion ko kuma ka ce ma musulmai 2 billion ne misali kai ko ma 3 billion ne to yawan mutane kuma ya kai 7 billion a duniya billion 7 mutanen da aka yi hasashe kenan fa ko ƴan Najeriya ba a san yawan su ba kai ƴan Gombe ma wallahi ba wanda ya san yawan su sai Allah duk idan da ake akwai da ba girgashi haka ne ko ba haka ba wani zai ce shi ba wanda ya sai girgashi ba ko san za a kidaya da cikin watan da aka daga sai watan 5 ko ko sai jin ne wani ya ce shi zai ga wani dan iskan da zai girgashi ya ce a kirga ni akan me a ci gaba da azabtar da ni ce wannan ma ba kirga da ni ba to a takaice dai ba wanda ya san adadin mutane amma bisa hasashe a kiyasi akwai mutane sama da biliyan 7 a duniya to a cikin musulmai ba su kai 1/3 na wannan population din ba sannan a cikin musulman kowa ne zai shiga aljanna kada ka gani ka san ba kowa bane ba ma sai an gaya maka ba ina fata an gane wai wasu ne sun tafi aikin haji sai wata hajiya ba ta da lafiya a Madina to ita kuma ya san ta nan a Najeriya kafin a tafi yar duniya ce yar duniyar ma ta ƙarshe sai ga ta a Madina ta kwanta wa cikin ta na ciwo abin ya ba shi haushi shi kuma ya san mutuwa a Madina alheri ne kwana ɗaya kwana biyu hajiya ta ƙi ta tashi yanzu ya sami ta ya gaishe ta hajiya zan baki shawara wallahi tallahi gwanna ma ki tashi dan munafiki ba ya mutuwa a Madina yace wallahi sai mun koma Najeriya zaki mutu Allah kiyaye to idan ka kalli population din musulmai kansu saban Allah da musulmai suke kadai ayi aishi mutane bala'i musulmai suna kisan kai musulmai suna tsafi musulmai suna ba duk wani aikin barna a duniya wanda wani kafiri yake musulmi yana yi an gane ko wata rana aka je wani taro wani malami muke ba mu labari a Misra yace taro suka je a wata kasa daga cikin kasashen Middle East akan rikicin Palestine da kuma Isra'ila sai wani malami ya tashi yana ta magana da zafi ai annabi ya ce a ƙarshen duniya za a yaƙi tsakanin Yahudawa da musulmai za mu yi nasara akan har ma ba Yahude zai buya a bayan bishiya bishiya ta ce ta'ala ya Abdullah wara'i Yahudi bishiya ta ce musulmi taho bawon Allah ba Yahude ya buya a bayana ko ba Yahude ya buya a bayan dutse dutsen zai yi magana duk annabi ya bada labari dutsen zai ce ya kai musulmi bayana akwai ba Yahude ya buya zo ka cin mishi malami ya ta wannan magana sai wani ba Yahude ya tashi ta akara maka Allah ka dauka annabi da ku yake ne ta ba da ku yake bai wasu musulmai ne nan gaba za su zo sai ce saboda a yau duk abin da muke na laifi kuna aikatawa muna shan giya kuna shan giya muna tsafi kuna tsafi muna zina kuna zina muna kisan kai kuna kisan kai ya wannan hadisin zai sauka kan ku yace wallahi annabin ku ba da ku yake ba sai ga malami yana zazzare ido ina fata an gane a takaice musulman sun lalace lalace wanda in ban da rahaman Allah subhanahu wataala ba ma taimakon da zai kawo musu sai da Allah tausaya mana to a takaice jahannama za ta cika amma aljanna kuma in an gama hisabi ɗan wuta sun tafi wuta wuta ta cika sai zama aljanna akwai gidaje da yawa ba mutane kaga anguwa gaba ɗayan ta ba mutane to a lokacin da Allah zai halicci waɗansu sababbin mutane ba su taba sabo ba sai a cika su da aljanna ina fata an gane a irin wannan ne ma idan mace ta rasu tana budurwa ba ta yi aure ba to a irin nan za ta samu wani dangaye irin sababbin mutanen nan ina fata an gane wanda bai ma zo ya sa ido a Najeriya ba a can za su hade an gane ko domin kaida idan mace ta rasu ta shiga aljanna to mijinta na duniya shine mijinta aljanna in ta yi aure sai sau takwas misali naga wata aurenta takwas nace tana bukatar rogiya to ko ba haka ba aure takwas ai bala'i ne ai ko namiji ne aure takwas ya kamata a hana shi balle mace akwai wani da ya dinga aure da bala'i ya kai bala in yana neman aure baban shi ke zuwa gidan ce kar ku bashi kuna bashi ma zai sake ta to idan mace ta aure miji sama da daya ko biyu ko uku ran tashin kiyama wa za ta aure a cikin su sai malamai suka tattauna wasu malamai suka ce wai za a bata zabi ne wanda yafi kyautata mata cikin uku sai ta zaba amma wannan magana tana da rauni saboda akwai hadisi ingantacce annabi ya bada amsa game da wannan abu yace duk mace musulma mijinta na karshe shine mijinta gidan aljanna ina fata an gane mijin da ta mutu a hannun shi ko kuma wanda daga kanshi bata sake aure ba to shine mijinta a gidan aljanna insha Allah to idan ta mutu kuma bata ma yi auren ba shine a cikin waɗannan samarin da za a halitta a aljanna nan Allah ta'ala zai ainihin sa ta zama daga cikin matan aljanna wanda shi zai aure ta Allah ta'ala ya ba mu aljanna da rahaman shi to Allah zai ce zai cika aljanna da waɗannan mutanen sai Allah ya ce mi
wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
وبنجي سبحانه وتعالى يتي وأزلفت الجنة زاء كسان تود الجنة للمتقين كما سورة الله غير بعيد باتارد تناني سبا الجنة ذات مزو كسا رنتاشن كيام الله سبحانه وتعالى زي سا أكاو جهنم jahannama tana da chen kaman sarka 70 sarkan da ke rike da jahannama kaman daure ta akai idan mutum ya taba zuwa bakin teku inda jirgin ruwa yake kawo kaya kaman a Lagos ko Port Harcourt ko Calabar wari da sauran su inda ake da seaport wanda babu da shi a arewacin Najeriya sai dai wanda akai na ƙarya na Baro port to zaka ga jirgin akwai wani igiya da ake daure jirgin da shi in yazo ya kara a bakin teku sai in ba an daure shi ba zai tsaya ba saboda sauke kaya da za a dinga yi to yanda ake daure jirgin ruwa ko da a film in ka taba gani to haka ake aka daure jahannama da manyan sarka har 70 kowanne sarka guda ɗaya mala'ika 70 ke rike da shi amma faran tashin kiyama idan jahannaman ta tada bori ta fushi mala'ikun nan ba za su yi rike ta ba har sai Allah ya mata magana take ki saurara sannan ta tsaya saboda ta ga masu laifi tana so kawai ta cinye su Allah ya kiyaye to haka nan aljanna Allah zai sa a matso da ita wajen matso da ita malami sun yi maganganu aljanna kan ba tana gine bane a wuri ya za a matso da ita sai wasu malami suka ce tafiyan da ƴan aljanna za su yi daga filin hisabi zuwa gidan aljanna idan misali tafiyan awa ɗaya ne Allah sai ya mai da shi minti 10 kun fahimci wannan abin da ke da Allah na da ikon ya matso da abu har a yanzu kuma yana faruwa akwai addu'an da annabi yake in zai tafiya Allah yana rage tsayin wannan tafiyan akwai wani babban malamin hadisi na duniya Abu Ishaq al-Huwaini dan kasar Misra ne yana zaune a kasar Qatar a yanzu yace ya sha aiki da wannan hadisin a tafiyan dare kuma ya ga hadisin ya mishi aiki amma karfin imanin ka ne zai sa hadisin ya aiki dama da kai kana kokonto ma ba zai aiki ba in annabi ya ce ai abu kaza ba a gwadawa ana yin shi ne da dukkanin yaqini da yarda to Allah sai ya matso da wannan tafiyan kamar ne tabbata a cikin hadisi wani bawon Allah wanda Allah ya karbi rayuwar shi akan hanya ta zuwa wani gari wanda kun san hadisin shi ya kashe mutum ne 101 aikin sa kawai kashe mutane daga ba sai ya ji wa'azi sai ya ce kai shi zai bar wannan aikin zai tuba yazo ya samu wani malami malam na kashe mutum 101 ina so in tuba ya zan yace to ai ba maganar tuba kan mutun 100 ba dai ai kawai ka shirya wuta zaka tafi haka ne eh sai dauke takobi shi ma sai kashe shi wanda ci gaba da aiki kawai bayan ya tafi yace ka kila wannan malamin ma da jahili ne bai san abin da yake ba sai ƙara tafiya wajen wani mai ilimi shi wancan mai bauta ne ba ilimi da yaje wajen wani malami yace ai ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji rahaman Allah tana da fadi Allah zai iya gafarta ma duk abin da ka aikata amma shawaran da zan baka kaga wannan garin yana cike da mutanen banza kuma kana da abokai mutanen banza ka bar garin ka koma wani gari ka je ka ci gaba da rayuwa zaka zama mutumin kirki kuma Allah zai gafarta ma yace yawa ka ji masu ilimi ma wadancan yan zafin sai ya tafi ya kama hanya sai ya mutu a hanyar wannan garin ya bar garin da yake bai isa garin da zai je ba sai mala'iku suka sauko mala'ikun azaba da mala'ikun rahama mala'ikun azaba suka ce ai namu ne dan aikin shi kawai sabon Allah da kashe mutane mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba yanzu yana hanya ne ma saboda tuban nashi ke suka dinga jayayya sai Allah sai turo wani mala'ika ya zama alƙali tsakanin su yace ku gwada daga wannan garin da ya bari zuwa inda ya mutu wanne fi kusa da inda zai je idan garin da ya baro ya fi kusa to dan wuta ne idan garin da zai je ya fi kusa dan aljanna ne kun gane magana to sai ya zanto annabi ya ce garin da ya baro din kuma ya fi kusa to me zai faru kaga zai tafi wuta kenan amma tunda ya tuba sai Allah sai ya sanya wannan garin da ya baro din ya matsa baya garin da zai je kuma ya ƙara matsowa gaba da aka auna sai aka garin da zai je ya fi kusa daga nan sai ya tafi aljanna to Allah na da iko na matso da wani abin da ke nesa ina fata an gane to shine ana cewa uzlifatil jannatu za a matso da aljanna a kusanto da ita lil muttaqina ga masu tsoron Allah subhanahu wataala ghayr ba'id ba tare da aljannan tana nesa ba sai ce hadha ma tu'aduna sai a ce da yan aljanna wannan shine abin da aka tanadar li kulli awabin ga dukkan wanda yake yau mai da al'amarin shi ga Allah subhanahu wataala duk abin da ya same ka zaka koma ga Allah duk halin da ka shiga zaka koma ga Allah abu ya same ka ka koma ga Allah babu raki hafiz ne kuma kiyaye dokokin Allah duk wanda yake da wannan suffan yawan komawa ga Allah tana daga cikin suffan annabi Ibrahim tana daga cikin suffan annabi Dawud da sauran annabawa koma idan ka kamaida shi ga Allah subhanahu wataala to Allah na son wannan abu shine awwab sannan kuma hafiz wanda yake yawan kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce ni
man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib
yana daga cikin sufofin wannan mutumin man khashiya ar-rahman bil ghaib duk wanda yaji tsoron Allah bil ghaibi a boye ka je ka buya babu wanda ke ganin ka amma ka ji tsoron sabawa Allah ba abin da Allah ke so sama da wannan idan kana jin tsoron sabo saboda idan mutane wannan daban duk da haka dai ka dan kubuta tunda ba kai sabon ba mutanen sun taimaka maka kenan amma kuma ya zamto in ka je inda babu kowa zaka sabawa Allah to nan kuma ya zama munafinci kenan to cikakken mai imani mai takawa shine wanda baya sabon Allah a bainar jama'a ba kuma ya sabon Allah a lokacin da babu wanda ke gani shi shine man khashiyar rahman duk wanda yaji tsoron ar-rahman shine Allah bil ghaibi a boye waja'a sannan yazo wa Allah subhanahu wataala bi qalbin munib da zuciya wacce take komawa ga Allah subhanahu wataala dai wa Allah da'a dai wa Allah ibada Allah ce udkhuluha bi salam
udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud
Allah zai ce da masu imani udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci ku shiga aljanna hankalin ku kwance kuna cewa assalamu alaikum ya ahlal jannati ba abun da fi wannan dadi a tashi kiyama Allah ce akai ka aljanna wallahi ka gama morewa hadisi ya tabbata annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ran tashin kiyama za a kawo mutumin da yafi kowa jin dadi a duniya Allah ya masa ni'ima kala kala, ni'ima ta mulki, ni'ima ta dukiya, ni'ima ta jin dadi, ni'ima ta lafiya. In aka sashi a wuta na sakan daya aka tambaye shi ka taba jin dadi a duniya, zai ce shi bai taba jin dadi ba saboda tsabon bala'i. Za a kawo mutumin da kuma wanda ke kowa shan wahala a duniya, wahala na talauci, wahala na bala'in rayuwa, wahala na rashin lafiya, wahala na komai, da an sashi a cikin aljanna na minti daya aka ce shin ka taba shan wahala a duniya, zai ce shi bai ma san wani abu wahala ba saboda tsabon ni'iman da ke cikin aljanna. Kai aljanna da kaji sunanta ma ka san za a more. Duk inda za a ce ka je ma ba sauro, ba dauke wuta, ai wannan kadai ya ishe ka. Haka ne ko ba haka ba? Ba sauro, ba dauke wuta, ba typhoid, ba malaria, ba basir, ba dan Kano, ba duka wannan abun babu. Kuma kun san abin da yake komai dadi cikin aljanna shine ba tsufa ba mutuwa. Domin duk jin dadin da kake a duniya da katin da mutuwa sai ka ji duk abin ya lalace. Da an yi mutuwa ka zo ka ga gawa aka je kabari sai ka ji duk dadin ya lalace. Haka ne ko ba ka ba? To yan aljanna kuma babu tsufa ba mutuwa. Ko da baka mutu ba a duniya kana jin dadi, in ka tsufa dadin ba za ka ji shi ba. Duk inda ka shekara 80 90 ba kai ba jin dadi kuma. Haƙorin ka ya zama weak. Ba za ka iya tauna kilishi ba. Haka da ko ba haka ba? Wani abun sai an rike ka, kaya sai an sa maka, ka zamo kaman yaro, ana magana an yi gabar kai yamma. Kaga wannan kadai ya ishi mutum bala'i cikin duniya. Amma aljanna kuma yanda kake kullu haka kake. Ba tsufa, ba mutuwa, ba rashin lafiya. Ba ma ciwon jiki. Akwai lokacin da fa haka kawai ka jo jikin kana ciwo. Ka sha tiramar. Ka je chemist, a bani maganin ciwon jiki. Ba ni ciwon jiki, Najeriya ne kawai. To aljanna duk babu wannan abu. Shi yasa Allah yake udkhuluha bisalam. Ku shiga aljannan cikin aminci. Allah yake cewa tajri min tahtihimul anhar. A ƙarshe sai yake cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi aba wa na'am ba innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الله تيان الجنه كرشن مغانن سو شينه زاسو جيغا سونا يو جونا سلاما سونا تي الحمد لله الذي هدانا لهذا من غودي و الله ده يشيرد مو زوا غا ايكي نغري كومي بامو الجنه. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. سو تي من غودي و الله da ya tafiyar mana da bakin ciki, babu bakin ciki, babu damuwa. Ka san a nan duniya haka kawai sai ka jiran ka ya bace. Ba wanda ya bata maka rai, ba wanda ya zage ka, ba ka maka wani labarin tashin hankali ba, sai ka ji duk baka jin dadi. To aljanna duk babu wannan abu.
Wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara hatta إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
إذا كان الجنة سكزو وقال لهم خزنتها ملائكون دكي قادين الجنة سيسيدسو سلام عليكم أمونش الله يتبطع كنكم tibtum dadi ya kai dadi kukan kun more fadkhuluha khalidin ku shiga cikin aljannan ku zauna har abadan abada. Allah ce udkhuluha bisalam ku shiga aljanna cikin aminci. Zalika yawmul khulud wannan ita ce ranan dawwama, wannan ita ce ranan da za a zauna a dawwama cikin aljanna ba abun da ke cikin ta sai jin dadi. Saboda lokaci za mu kwana a cikin aljanna gobe mu tashi a cikin aljanna. Allah ya sa muna ciki. Allah mu adina fi man hadai. Akwai sanarwa ko?
Mata da kace mutum da shiga aljanna.
Na'am.
In mutum da shiga aljanna, mutum da shiga aljanna ba kuma ya zai.
Na'am. Komanda ya yi tambaya. Ya ce wa an ce idan mace ta mutu za ta aure mijinta ne a gidan aljanna. In mijin bai shiga aljanna ba fa. To insha Allah gobe za mu amsa wannan tambayar insha Allah. Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita waqina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yudhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.